أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله من أبكي يا أمين شيء من ده دعاء ومن يمشي هو مريتنا ثلاثة شاءكو جوة رمضان shekara ta 1439 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 29 ga watan 5 a shekara ta 2018 al-safin miladiya. Darasin mu na 13 kenan a tafsirin alqur'ani mai girma da muka karanta a wannan wata mai alfarma a wannan masallaci na Galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa. A kamar da muka ji malaya karanta, za mu tashi a aya ta 159 a suratu Ali Imran. Amma kasancewar jiya mun yi alƙawarin mu ƙarasa abin da muka fara bayani a kansa dangane da ayar da ta gabata, wato faɗin Allah maɗaukaki: ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim, har zuwa ƙarshen aya. Saboda alaƙar wannan aya da mas'alar hanin da shari'a ta yi a kan at-tashabbuhu bil kafirin, wato kamanceceniya ko yin koyi da kafirai a abubuwansu, to mun fara magana a kan wannan, mun ambaci ma'anar har ma nassoshi dai kusan ce mun karanta duka da ayoyi da hadisai da suke da alaƙa da wannan babi. Muna bayani ne akan wasu ka'idoji, ko mun karanta ka'idoji guda biyu da suke da alaƙa da wannan maudu'i, cikin abin da naga malamai sun ambata da zai mana fa'ida kuma mu san shi a wannan musamman zamani da muke ciki na ruɗani na aulama globalization da ya shafi al'umma, wanda dama yana daga cikin maqasid na waɗanda ba musulmi ba, a cire duk wasu hawajis, duk wasu bambance-bambance tsakanin al'ummomi, a maida al'umma iri ɗaya a tunaninta, iri ɗaya a addininta, ya zama kamar da suke cewa a daina ƙyamar kowane abu, komai ma mutum ya yi a duniya a daina ganin ba daidai ba ne. Wani shi ne manufar masu irin wannan tunani, su ba wai kuma wani addini ɗaya suke wa hidima ba. Wani zai ɗauka ko masu Yahudanci ne kawai ko masu Kiristanci ne suke yi don su yaƙi sauran, a'a, akwai wasu kuma su gaba ɗaya addinin suke yaƙa, yawa gaba ɗaya addini ba sa goyon bayansa, suna so a kafircewa Allah amma ya ɗauki cewa ba Allah ɗin. Kaga irin waɗannan abubuwan su suka jawo ƙarfin aulama da ake ciki, shine globalization da ake nufi. Za ka ga yanzu kowanne mutum a ko'ina yake a duniya yana iya sanin abinda ake a wani wuri cikin sauki, aka yassare wannan hanyar sadarwa din nan, abinda aka saba shine yaro a gidansu yana ɗaukar tarbiyyar gidansu, har idan ya fito cikin mu'amalar da zai da mutane za a iya gane ɗan gida kaza ne da irin tarbiyyar da aka yi masa. Gidan ilimi ne ba gidan ilimi bane, gidan masu kuɗi ne ba gidan masu kuɗi ba. Amma yanzu ta hanyar waɗannan abubuwan da mutum ya mallake su kuma ta nan yake ɗaukar information, to za ka ga babu hawajiz babu fawariq, dan kowa tunaninsa iri ɗaya ne. Kuma dama wannan shine manufar waɗannan masu yaƙi da addinai ɗin gaba ɗayansu. Ga irin wannan halin akwai buƙatar mu san abubuwan da shari'a ta nema a wurinmu mu yi a matsayinmu na musulmi, da abubuwan da aka haramta mana ƙasdan don mu saɓa ma waɗanda ba musulmi ba, abinda za mu iya mu yi, abinda ke kuma ba a hannunmu yake ba, ko misali jama'a ne ko gwamnatoci suke ko makamancin wannan, ba lalle ya zama mun sa ran wannan ɗin dole sai mun dakatar da shi ba. Abinda za mu iya a tsakaninmu shi ne babban abin da nake so in faɗakar da mu. In Allah maɗauki ya yassare mana, wani abu ne da Allah subhanahu wataala zai kawo mana ƙarshen duk wata damuwa. Mu dai muna da ƙarfin zuciya akan cewa addinin Allah yana nan daidai ɗinsa, babu tawaya a cikinsa. Addinin Allah kuma insha Allah zai nasara. Ko menene yake faruwa, wata rana juyi zai zo, ma'ana wani lamari ya faru, ma'ana halin da ake ciki ya canza ya zama wani abu daban. Duniya ta Allah ce, shi ya halicce ta, shi ya halicci mutanen da suke ciki, shi ya sa dokar abin da yake so a bi. In wasu ba su bi ba, Allah zai zo da wasu su bi, kuma a tsari irin nasa. To amma dai kullum musulmi ba a so ya zama mai fidda rai. Kar in koma mana abin da muka taɓa magana a baya, na abin da ya shafi sa rai da gyara a cikin addinin musulunci. Abinda zan ɗora a kai shi ne waɗannan ƙa'idoji. Amma tunda mun samu ɗan wannan yankewar, ban dama mu amsa waɗannan tambayoyi, saboda ko da lokaci ya ƙure insha Allah mun samu wucewa dangane da su. Akwai tambayoyi guda biyu da aka bani jiya a nan. Akwai wani kuma bawan Allah da ya aiko mun tambaya ta WhatsApp daga Agadez ɗin ƙasar Niger. To da dai sauti ne tambayoyin nasa, ba sai na sa mun ji ba. Tambaya guda biyu yayi akan tambayar farko, ya ce wasu suna cewa idan sallar juma'a aka yi huduba ba da larabci ba, to ba ta yi ba ta ɓaci, me gaskiyar wannan? Na biyu kuma wasu na cewa har yanzu idan gari akwai masallatai ko akwai masallaci, to bai halatta a yi wani masallacin na juma'a ba. Menene wannan ko in ce hukuncin shari'a akan wannan matsala ɗin? To na farko dai maganar malamai dangane da huduba da wanne yare za a yi, malamai sun ittifaƙi ba saɓani akan cewa al'aula abinda ya fi shine a yi da larabci. Abinda ya fi, akwai bambanci tsakanin abinda ya fi da kuma a ce tilas ne. Abinda ya fi shine a yi da larabci. Amma sun yi saɓani dangane da shin sharaɗi ne huɗubar juma'a sai da larabci, ko ku za su iya zama da wani yare wanda ba larabci ba. Suna da ƙauli uku. Ƙauli na farko shi ne ƙaulin mazhabar malikiya, wanda suke cewa sharaɗi ne a yi huɗubar juma'a da larabci, ba a yin ta sai da larabci, ba za a yi wani yare ba, kawai iya larabcin za a yi. Wannan shi ne mashhurin mazhabar malikiya, shi ne ma mazhaba. Yawwa, abinda yake ƙaulin mazhaba shi ne. Kuma yana da cikin mashhuri a mazhabar hanbaliya ma akwai masu wannan ra'ayin, ya shahara tsakanin malamai. Ƙauli na biyu shi ne suke cewa sharaɗi ne huduba ta zama da larabci ba in limamin ba zai iya, ma'ana sharaɗi ne idan limamin ya iya larabci. In ya iya larabci, to sharaɗi ne ya yi da larabci, sai dai idan waɗanda suke sauraronsa ba sa jin larabci. An bincika wannan? To zai iya yin da wani yaran. wasu kuma malamai suka ce ba sharadi bane asali ba sharadi ne sai da larabci ba za a iya yi da wani yaran gwargwadon mai mutane suke fahimta to akwai lajnatu da'ima ta fatawa na malaman mamlakar arabiya saudiya fatawar da suka bayar dangane da wannan da su tambayoyi da suke samu daga kasashen duniya shine cewa idan zai yi liman ya hudubar da larabcin kuma ya fassara wa mutanensa zuwa yaren da za su gane to yin wannan yafi kaga an samu an yi da larabcin sannan kuma an gaya wa mutane maksudi amma a zo a yi ta ba da yaren da mutane suke ganewa ba kuma mutanen ba sa jin larabci su zo su zauna kawai mai larabci ya larabcinsa ya sauka ba su san komai aka yi ba to nan ya saba wa maqsudin abin da ake so a hudu ba aslan ko a mazhabar malikiyya da za a lura da maqasid na yin sallar juma'a da cewa a tare mutane a yi musu bayani din ya kamata a ce ba hakan aka tafi a kansa ba to da haka dai ba laifi ba ne na farko dai babu wani nassi da ya hana a yi da wani yaren ballantana wani ya kafa babu dalili da aka kafa kawai babban dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallam da larabci to dama annabi sallallahu alaihi wasallam wani yare zai a lokacinsa mutanen da suke tare shi larabawa ne da haka hausa zai musu ayin larabci zai musu yawwa a takaddun da ya rubuta wa sarakuna da ya gayyace su zuwa addinin musulunci duka da larabci ya rubuta musu amma ya san cewa tunda ba larabawa ba ne sai an fassara musu sannan sakon zai isa da haka tun a lokacinsa ya san wanda ba balarabe ba yana buƙatar a fassara masa kamar tunda shi bai iya nasu ba zai rubuta da larabci amma su za su samu mai fassara musu tun aka samu al'ummar da su kuma asali ba larabawan ba ne yanzu kamar mu ba laraba ba ko tsakani da Allah idan aka ce ana so a yi magana mutane su fahimta to ai kaga bai kamata a ce dole a wajibta mutane larabci ba shi yasa a mazhabar hanafiya su a wurinsu asali ma ba a yi ma da larabcin ma a gani saboda musu in ka je Pakistan India kawai liman yana hawa mun bari abinda za ka ji shi ne alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah shi ke nan sai urdu har ya sauka yaren su zai ce ma sai in ya kawo aya ko hadisi saboda mutanen ba sa jin larabci wani kuma shi ne yake dacewa da maqsudin da manufar shari'a amma a tilasta wa mutane su sai da larabci gaskiya babu dalili akan tilastawa eh dalili babu kai wannan dai a dunkule maganar kuma sallar juma'a ƙari a kan masallaci ɗaya wannan yana daga cikin maganganun malamai cewa idan akwai masallaci zai isa kowa da kowa to kowa canza shi kar a yi insha'in wani musamman in can ne shugaba yake sallah ciki shugaba ma'ana mai jagorancin al'umma sarki yawwa idan kuma hali ya kama saboda kunshi masallacin ba zai isa ba to malamai sun halatta a bubbuɗe wasu a cikin muktasar ya kawo wannan zancen da yana da cikin abinda malaman mazhabar malikiyya da yawa suka kama dama cewa kuma da mai muktasar yake cewa wal jumu'atu lil atiqi bin fada kenan wal jumu'atu lil atiqi al atiqi yana nufin tsohon masallaci da shine aka sani ma'ana yana cewa idan aka yi ta'addudi aka yi a wani wurin daban to sauran ba ce ba ta tsohon ce kawai ce su ma a malikiyya suka ta tattauna wannan matsalar in akwai bukata fa in akwai dalili da sauransu duk malamai wasu sun kawo in akwai dalilin yi babu abin da ya hana musamman suna cewa idan masallacin ba zai isa mutanen garin ba musamman tsayuwa a rana ko in ana ruwa to zai dan ka lura da yadda mu muke sallah a kasashen mu nan kasar Hausa generally saboda Allah madauki ya taimake mu al'ummar mu masallata ne babu wani masallaci da zaka samu ana juma'a sai face an yi sallah a waje su abinda suke faɗa shine ƙwariyar masallacin asali ta isa mutanen gari yadda ba a buƙatar a yi a baran ko rahaba wanda muke cewa haraba ko kuma ma titunan gari kaku a Najeriya yanzu ma ba inda zaka samu wannan masallacin wani ko a ƙauye ne sai ka samu sahu ya fito waje shekenan masallacin ba su isa mutane ba zaka kar'ata da hankali akan wannan maqsudun malamai asali na maganar hana ƙara masallatan shine idan shugaban garin zamanin da khalifofi suke su ne limaman da suke wa mutane sallah in aka yi wani masallaci a wani tayu waɗanda suke kyamar su sallar a bayan shugaba za su samu mafakar da za su je su kawo tawaye da rikici da kyamar shugabanci wanda shine sirrin da ke cikin wannan abu shi yasa dama ko a baya yanzu matsalar hukuncin a maimaita jam'i a masallaci ɗaya ai abin da ya kawo ta kenan asali da malamai suna hana idan shugaban gari yana nan shine limami zai fito to a jira shi komai dadewar da yayi har zaka ga wani lokaci zaman magabata can salafus salih idan wani ya miƙe saboda jiran khalifa bai fito an yi sallar azhar ba da zamanin banu umayya banu al-abbas an samu lokacin da sallah sai ta kai wajen azhar wajen karfe 3 an kira sallah khalifa bai fito ba duk al'umma kuma suna zaune to sai ka samu manyan malamai a lokacin sai su ga wani irin samarin nan yan zafi wani ya ce shi gaskiya sallar sa zai tafi yana miƙewa sai su kama rigarsa su jawo zauna karka raba kan al'umma to babban abin da ake tsoro a lokacin raba kan mutane kuma hakika duk inda za a ce al'umma za su haɗu wuri guda su yi sallah tare wannan shi ne ya fi saboda zai haɗa kan al'umma baki ɗaya to amma a zamanin yanzu wani gun ba zai yiwu ba zai yiwu ba yanzu misali ka ce ka ƙaddara yanzu mu ɗauki manyan garuruwa ka ƙaddara yanzu misali ka ce Kano a ce kowa ba zai sallah a Kano ba sai a masallacin Fali haka garin ba zai isa ba gaba ɗaya inda yake badala gaba ɗaya sai ta cika da al'umma sai an fito ma daga badalar a yanzu irin yadda Kano take ko ba haka ba ne gaba ɗaya ganuwar sai an fita duk ƙofofin nan sai an taho duk sahu ne to amma tunda an ba da uzurin dama in har jama'a ta yi yawan da ƙwaryar masallacin ma ba zai ishe su ba za a iya ƙarawa to yanzu babu masallacin da unguwar ma take isa su galibi in ce galibi akwai masallatan da ita kanta layukan unguwar ma ba sa isa sai an wuce gaban liman ko ba haka bane dan haka babu matsala a kyale mutane amma dai a rika yin abin da tsari kuma a bi inda damar yin izini akan abu a yi shi karkashin izinin shugabanci wannan abin shine daidai da shari'a kuma daidai da haɗin kan al'umma yau Allah ya samu dace alaikum salam na'am ai ne a ina ga wannan zance yana tambaya wa zai yake nan mu ga huduba da yaran mu shin shi dama mun ga wannan zancen ai ya halatta
yaran mu kura
na'am yaran kura ko yaran kurame idan masallacin duk kurame ne kuma ma'ana yana tambaya a matsayin sa ƙwararre dangane da harkar magana da kurame in har masallacin su ne a ciki babu wasu kuma limamin ma nasu ne ko kuma shi mai iya magana ne amma ya iya zancen su babu laifi an musu da nasu babu da zai hana domin su yaran su ai abin nan ku gane maganar su fa ba yare ba ce ko su kai turanci kuke kwa haka ko da turanci kuke yi duk iya wanda suke turanci ne suke gane ka to ka ga wani abu ne daban to zai zama kenan lalle sai sun iya wannan yaran sannan su zo to in ko in ya zama haka kuma ba za su gane ba sai da wannan din ya halatta a musu wannan din an fahimci abin ku saurara yanzu misali inda zai yiwu a iya irin wannan yadda muke din yanzu gashi ana karatun in a hudubar juma'a za a iya samun irin shi malam kuraman su zo su samu zuwa da wuri ba a can waje ba su shigo ciki yana kusa da liman yana huduba shi ma yana fasara duk wannan maganin waɗannan abubuwan ne ba a ce kar ai haka ba yau saboda abinda za ku gane jama'a maqsudin shari'a na me yasa aka ce ai huduba dan a gane ne ko ko dan ayi ba dan ayi bane kawai ko ba haka bane yauwa to wanda ya fahimce ta kawai dan ayi ne ko an gane ko ba a gane ba shine zai ce dole sai da larabci za a yi amma wanda zai ce dan a fahimta ne to dole a ba mutane izini a yi ta da yaren da suke ganewa wata rana wani ya zo daga wani ina jin daga wani ƙauye yake a dutse nan sai ya zo sallah a dutse mun sako daga sallah an yi sallar juma'a a yadda muka saba a yi larabci kuma a fassara a huduba ta biyu a yi da hausa sai ya matso yana surutu sai fara ɗaga sauti
mu da muna jin labari kaza daga daga shi mun gani da idan mu ashe yanzu hudubar ma da Hausa ake to so yake dan ja hankalin mutane dan Allah sai aka ba san da shi na so da ma da ya zo sai mai magana ce tambaya yanzu to da ba kula shi ba sai ya shiru to in wannan wasu wani lokaci wani so yake da ma ya zo ayi ko dar hayaniya ko kuma wani abu to aka kyale irin wannan kar ayi asali mutum mu rika dubawa yanzu misali in ka je aka tura ka kauyen da ba su fahimci wani abu ba sai abin da malamin garin ya gaya musu cewa ba a yi sai da larabci to ni shawarar da zan baka shine kai musu iya da larabcin saboda kar a samu mafsada da a samu mafsada wanda kai da iya larabcin sai ka samu kuma kai a ce bayan sallah da Allah da dan bayani za a yi yar wata sanarwa shikenan a cikin sanarwa sai ka fassara hudubarka su saurara dai su ji kaga an bada musu lokaci da sun hakuri an faɗa a can din da yake to ita da'awa tana buƙatar hikima yawa in mutane za su samu in za a samu matsala da ma'ana matsala ne ina nufin problem in za a samu matsala da tashin hankali ko damuwa ko rikici to da a samu wannan kai ya rabu a samu rikici to ka bi su ka aje iliminka da ka fahimci lalle ya halatta a iya yin Hausar ka bi su akan haka a hankali har su fahimta ka iya tattaunawa da limamin misali in yana da damar da zai iya canzawa ko da sarkin gari shugaban garin da zai iya umarta limamin ga yadda za a yi duk wannan za a iya canza shi a hankali amma dai abi da hikima din da ilimi da karatu ya fi maganin abu da a ce tilas sai an yi wani abu in ku al'ummar masallacinka sun fahimci abun ba matsala shikenan ku yi abun ku yau sai a ilmantar da mutane da yaran da suke ganewa ka dawo da mu baya mallam amma dai ya yi amfani wani na shiwa mallam ni ne na fara azumi a Niger kuma Niger na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka ɗauki azumi ranar Laraba yana nufin bana a wannan shekarar azumin nan mun fara ran Alhamis yawa to Niger kuma ran Laraba suka ga wata kuma gashi na dawo gida na tarar ranar Alhamis aka fara azumi shin idan Niger suka sauke kuma a nan ba a sauke azumi ba ni zan iya saukewa to malamai sun tattauna wannan mas'alar cewa idan mutum ya shiga irin wannan halin da ka shiga shi ne mutum ya ɗauko azumi a wani gari da suka riga ganin wata sai kuma ya zo wani garin ko wata ƙasar da su kuma suka jinkirta ba su ga watan ba da kwanuwa ɗaya ko biyu to idan aka ci gaba da azumi da shi sai aka ƙare azumi ko kuma in ce shi azuminsa ya ƙare garin da yake ko ƙasar da yake su kuma ba su ƙare ba ya zai yi yadda zai yi shi ne ya bi garin da yake zaune a ciki ko ƙasar da yake ciki yanzu kamar mai wannan tambayar ba zai aje azuminsa ba ba zai sallah ba sallar Najeriya zai ko da zai azumi 31 an bi wannan saboda me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa shi ne الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون عزمي شنو رنده كوكي عزمي كوكي ني دايتي كوكي يانا نفن الامه داك كون غدا عزمي دا اجي شي صلاه عيد كينن كو سواء سواء قرما صلاه دا بابا صلاه مغنر سو مغنا سي دا تيكي دا علاقه دا شوغبانشي دا الامه ني دا ولن نسا دين رنده شوغبانني سكي سي يوم ام سامو شيدا ان غا وتا gobe a tashi da azumi yau an samu shaida an ga wata gobe a aje azumi to wajibin kowa ya yi wannan an fahimta shari'ar kenan asalin musulunci an gina waɗannan abubuwan ne dama akan tsari na haɗin kai ba kowa ya ware shi kadai ya nasa ba yau abi al'umma mai take tafiya akai kai ma kai ko da za ka rama za ka yi 31 wasu malaman suna cewa shi kadai ya karya in ya kai 30 tunda babu wata mai 31 amma fa ba zai idi ba ai ba zai idin sa shi kadai ba sai ya jira dole yayi idi wa shegari da mutanen gari wasu malaman sun faɗi wannan amma in an kalli wannan nassin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maslaha ta mutum mufradi shi kadai ita za ta bi maslahar jama'a da ka ya tsaya din nan ko da zai ƙara azumi shine yafi daidai akan da yace zai dakatar da azuminsa in kuma aka san haka ne ya faru duk da baya cikin tambayar sa misali ya faro azumi a wani gari da su sai bayan kwana biyu da garin su da kasarsa sannan suka fara misali da yaje Niger inda Nigeria ne suka fara yi an gane sai kuma shi din ya dawo Nigeria ya samu za a yi sallah a ranar da shi azumin sa 28 an bincika abin to ya zai yi a ranar ta 29 da yake so ya azumin 29 a ranar za a yi sallar idi to malami suka ce ya aje azumi ya yi idi saboda wannan hadisin yau ran da jama'a suke sallah kai sallah ran da suke azumi kai azumi don haka sai ya zama bayan sallah sai ya rama kwanakin da suka kufce masa ɗaya ne ko biyu wannan kaulin shi ne ya fi dacewa an bai ci abu yau don haka dai kullum ka zama tare da jama'a saboda musulunci yana koyar da haɗin kai Allah sa an fahimci wannan yau mu tsaya kan wannan na ƙarshe wannan daga kurame ne Adamu Abdullahi kurma ya yi tambaya cewa yana son a ƙara maimaita masa manufofin waɗannan kalmomi manufofi ina jin ko ma'anoni yake nufi guda huɗu to kuma ya ce da iman da amal da kalima da religion wannan dukansu kowane ɗaya darasi ne in fassarar ma'ana yake nufi to za mu bashi imani shi ne yarda da abu da sakankancewa da shi da amincewa da shi da gaskatawa shi ne ma'anar imani ya karɓi abu ya yarda da shi imani da Allah ka yarda akwai Allah ka yarda da rububiyyarsa ka yarda da sunansa da sifofinsa ka yarda da shi kadai cancanta a bauta masa ka yarda da shi ne mahalicci yawa imani da mala'iku wujudinsu da sauransu al'amal kuma abinda ake mishi shine aiki deed abinda mutum zai aikata sawa'un aiki kuma a musulunci ana lura da aiki ta bangare uku ne akwai aikin zuci akwai aikin harshe akwai aikin gaɓuɓɓa to kowanne aiki ne kuma Allah maɗaukaki yana bada lada a kansa kalima kuma la'allah yana zancen ko kalmar shahada ko wani abu amma in larabci yake nufi kalma ana nufin word shine kalma da mutum zai faɗa to amma a shari'ance kalma tana iya ɗaukar jumla kalimatu shahada ana nufin jumlar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah religion kuma ina ga to abin da ya fahimta kenan ko yake son karewa abin da ake yi da religion kalma ce ta turanci ma'anarsa addini haka dai ake fassarawa amma addini ba a shar'ance ba don religion abun masu turanci alaka ce spiritual alaka tsakanin bawa da mahaliccinsa ba lalle zama ta shafi society gaba ɗaya ba ta shafi al'amuran rayuwa komai da komai amma mu addinin musulunci in an ce addini to ya shafi ma'anar komai da komai na rayuwa ɗin ba iya religion ba a fassara don haka religion kalma ce ma'anarta tsukakkiya addini kuma a musulunci kalma ce ma'anarta mai faɗi yawwa ina in dai wannan yake nufi to iya zancen ke Allah ya sa mu dace to mu bar shi haka lokacin hayya cinye raminci na mun ji rabi Allah yau fa bima rahmatin in ba za mu samu ba sai dai mu roƙi Allah rahama bari mu gani wannan ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin wannan mas'ala ta koyi da kafirai in nace zan maimaita ta ɗaya da ta biyun sai mu koma wani dogon bayani in dai ku riƙe abin da muka faɗa jiya ya wadatar ka'ida ta uku duk abin da yake an hana shi an ce kada a yi shi lidhari'a ce saboda dhari'a ma'ana kullu ma kana manhiyan anhu lidhari'a ce duk abin da shari'a ta hana shi ba dan shi kansa ba a'a dan abin da zai iya kaiwa gare shi shi ake nufi da dhari'a to da ma dhari'a na nufin wasila mun san a shar'ance ai akwai abubuwa akwai abin da babun usulul fiqh malami suna kasa haram zuwa gida biyu ko akwai haram li dhatihi akwai haram li ghairihi ko ma kana muharraman li dhatihi wa ma kana muharraman li ghairihi abinda aka haramta shi dan kashin kansa dan shi ainihin kansa saboda mafsadar da take cikin sa wanda babu maslaha kamar zina da sata liwatsi duk waɗannan an hana su ne saboda su kansu ba saboda wani abu da suke kaiwa gare shi bane ko shari'a da hankali sun yi ittifaki akan waɗannan abubuwan duk ba daidai bane shine haram li zatihi akwai haram li ghairihi abinda aka haramta shi domin shi sababi ne na zuwa wani abu daban wanda ba shi ba kamar misali mutum ya yi aure na haɗin baki auren kisan wuta ko misali mutum ya saki matarsa saki uku an samu saki ɗaiɗai har sau uku to yana so ta dawo sharaɗi ne sai ta auri wani ya sadu da ita sannan ta dawo ya iya aurenta shi na farkon to idan suka yi haɗin baki da wanda zai aure ta cewa ya je ya auri matarsa daga baya sakar masa ita wannan dai wautar da ake cewa wasu suna yi to idan suka yi haka an yi me an yi auren kisan wuta to duk wanda ya yi wannan auren bai yi ba ba saboda ɗaurin aure da wali da sadaki da sha'idai alidai da sauransu ba a same su ba ai kun ga an same su ko to amma saboda ma adda ilaihi saboda abinda wannan ya kai zuwa gare shi shi yasa aka haramta to wannan kawai na fasa na gaya mana wannan ne saboda alaƙarsa da wannan ta ɓangare ɗaya to duk abinda shari'a ta hana shi saboda hali irin na biyun nan ba dan shi kansa ba saboda abinda zai iya kaiwa zuwa gare shi an gane misali yanzu haramta bayyana tsiraici asalin hana bayyana tsiraici an hana ne saboda abinda zai kai gare shi nan aikata zina an gane to makamancin waɗannan to fa innahu yuf'alu lil maslahati rajiha to irin wannan abun za a iya aikata shi idan akwai maslaha mai rinjaye me ake nufi a nan suna ba da misali da yin ado ga masallaci ado ga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ado ga masallatai a yi ta ƙawa a sa wannan a sa wannan a sa wannan da rubuce-rubuce da zane-zane an gane a kashe kuɗi a sa gwalagwalai da sauransu duk akwai hani a kai to shin hanin lizatihi ne ko kuwa lizari'ati malamai suka ce lizari'ati ne to in aka samu wani abu akwai kamanceceniya ga wanda ba musulmi ba a cikinsa sannan kuma abin an hana shi ne asali saboda abin da yake kaiwa zuwa gare shi ba dan shi kansa ba to za a iya aikata shi don maslaha ma'ana in akwai maslaha da gudun mafsada za a iya bari kar a ɓata shi suka kawo kissar zamanin sayyidina Umar ibn Abdul Aziz kun san shi khalifa daga cikin khalifofin Bani Umayya kafin zuwansa masallatai an kawata su an kashe kuɗi an yi abubuwa da yawa to shine sai ya kokarin cewa duk a cire wannan adan ya tara malamai da ya zai yana neman fatawar a rushe wannan ado duk da aka yi a mai da shi kawai ordinary shi malaman suke cewa kafin su ba da fatawa ana deliberation yadda za a yi sai wani baƙo ya zo daga ƙasar Romawa sai ya ga masallacin musulmi sai abin ya burge shi sai ce kai musulmi na lalle manyan mutane ne to wannan kalmar sai ta sa aka ce saboda ganin wannan girman da waɗanda ba musulmi ba suka ga na musulmi har suka samu haiba maslaha ce da dan wannan za a iya bari an fahimci abin asali kun ga akwai tashabuhi gare su yadda suke wurin ibadarsu to amma tunda wani abu ne wanda in akwai maslaha za a iya barinsa domin asalin hannun nasa ba li zatihi ba ne li ghairihi ne to babu matsala an fahimci wannan to shi ke akwai haka nan misali abin da ya shafi sanya tufafi idan mutum ya je ƙasar waɗanda ba musulmi ba al'ada ta babbanta su ga irin kayan da suke sawa shin zai wajabta wa kansa ya sa kayan ƙasarsu ko ku zai iya sa kayan waccan ƙasar malamai suka ce in akwai maslaha ko ta tsoron wani abu da zai iya samunsa ko a ganshi ya fita daban a riƙa musguna masa ko makamancin wannan yadda idan ya sa kayan can zai fita daga wannan irin matsalar to ya cire kayansa na ƙasarsu ya sa kayan waccan ƙasar don kar ya samu irin wannan abin koda wani abin kunya ne ko an fahimci abin ma'ana in ka je wata ƙasa babu laifi ka sa kayan ƙasar shari'a bata hana wannan ba, wannan ba za a kira shi a babin koyi da waɗanda ba musulmi ba. An fahimci wannan abin? Yawwa. Amma in a ƙasarka ne an sani, ba zai kuka sa irin wannan ba. Yanzu misali kaga mutum ba zai zo Najeriya, ya zo arewacin Najeriya, ya zo Kano ko Jigawa, ya hau kan mumbari da nakkai da kot, ko ba ka ba, kansa ba hula, ya fara inna alhamdulillahi to gas, zai a fito da shi, ko ba ka ba, zai zo sun ce a sauko da shi. Saboda al'ummar mu ba za ta iya haƙuri da irin wannan. Yawwa. Kuma akwai buƙatar a shar'ance duk mutum da ya zo wuri to ya girmama kayan da suke sawa ɗin. Kai ma kanka ɗan wannan wurin ne to bai kamata ka sa irin wancan kayan na wata ƙasa ba, ka sa kayan kamala a ƙasarku. Ko ba haka ba ne? Wani shi ne daidai da yake tafiya da shari'a. To amma a wata ƙasar ne, kar mutum ya ga cewa ya yi koyi da mutanen ƙasar don zaman lafiya don wani abu zai iya sawa kayan ƙasarsu bai saba wa Allah ba. Wannan kenan. Abu na hudu ko ƙa'ida ta hudu. Saba wa kafirai zai iya zama a asalin aiki, zai iya zama a siffar aikin, zai iya zama a hukuncin aikin. Zan ba da misalai. Kamar misali, an ya zama a asalin aiki ne, to wannan babu halacci. In asalin aikin ne ba mu da shi su kaɗai suke yi. Suka ba da misali a nan kamar bikin birthday. Bikin birthday mu ba mu san shi ba. Ba al'adar musulmi ba ce, a hausance ma ba al'adar bahaushe ba ce, duk da cewa al'adar bahaushe ba abinda za a kafa hujja shari'a ba ne a kanta in ana zancen idi, domin asali idi addini ne. An fahimci abin idi ba al'ada ba ce. Idi menene? Ababin addini yake. Domin kowace al'umma tana da idinta, kuma ana biki ana murna, akwai kuma sa ran samun lada a cikin abubuwan da ake da sadar da zumuncin da yanka da ake da ayyukan lada ne, ko ba haka bane? Misali, har sanya tufafi sabon tufafi kai wa ƴaƴanka a sabunta abinci duk sunna ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koya mana wannan. An gane wannan abu? To dan haka idi a yi wani biki ba shi da asali. In har bai samu asali a shari'a ba, to yana cikin koyi da waɗanda ba musulmi ba a riƙa yinsa. Dan haka ba daidai bane mutum ya riƙa bikin birthday shekarar haihuwarsa ta zagayo, da haka zai yi kaza zai kaza zai kaza, ko ƴaƴa ai ta yadawa yanzu. Wani abin ta kai shi ma da na gani kwanan nan, har an fara bikin yaye da bikin kaciya. Na gani wani bawan Allah ya tuno min wayo misalin irin abin da mutane suke, wai yaro ne ƙarami ranar kaciyarsa ta zage, wai shi ma za a yi masa biki. Yanzu ya shekara bakwai ko takwas ko goma, to wai an masa kaciya ranar nawa ga watan Mai, to wai ranar ta zagayo bari sai a yi kek, a yi waye, a yi zo a yayyanka. To duk wannan al'ada ce da muka samo ta daga wurin wanda ba musulmi ba. Ya kamata musulmi su ne sanci waɗannan ayyuka. Yawwa. Koyi ne da waɗanda ba musulmi ba. Yawwa. Wani abun kan zama haramun, wani abun kan zama makaruhi. Yawwa. Malam Ibn Taymiyyah a cikin Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim, wanda wannan littafin yana cikin ahsan ma kutiba fi hadha al-mawdu', in ka karanta shi zaka fa'idanta da ka'idoji da yawa na irin waɗannan da nake ambatawa, zaka same su da malamai suka ambata da yadda ya ambata su, da bayanin ma menene al'ada, yaushe ake ɗaukar ta, menene addini, ya yake, ya addinin mutane da sauransu, ya ake kallon su, da kuma yadda ake mu'amala da mutane har yanzu. Haka nan bikin cikar shekara ko zagayowar shekara New Year ko? To ko na musulunci bai halatta ba. Ko na musulunci ka ce sabuwar shekarar musulunci a yi ta aikawa a binin WhatsApp ne da menene Happy New Islamic New Year waye-waye. Duk wannan ayyuka ne sabi, mu ba mu san su ba. Kai ina nufin a musulunci tafiyar sunna ba ta san wannan ba. Mu musulmi ba mu san wannan abun ba. Baƙon abu ne da wasu addinan aka kwafa aka ɗauko abinsu. Kuma wannan kamar da nake ambata mana jiya, cewa irin halin da muka shiga yanzu na wannan aulama ɗin, da irin cakuɗin da ya mana yawa ta hanyoyin sadarwa ɗin da suka sauƙaƙa a hannun mutane da kallace-kallace, ni ba wanda ya fi damuna yanzu irin yadda ake ɗauko a aladun a harkar aure, yadda aka ɗauko al'adun Kiristoci da al'adun Indiya. yanzu wannan abin nan wedding gown da ake yanzu wedding gown da sa zobe din nan da sauransu kuma yanzu har Hausawa sun fara wannan abu duk sakamakon fina-finai da ake kallo yawa to duk wannan bidiyoyi ne kuma wajibi musulmi su nemi su watsi da waɗannan abubuwa wani zai ce ai a wanda muke yi cewa shi ne musulunci ai shi ma al'adar larabawa ce to al'adar larabawa shugaban larabawa annabin larabawa annabin musulmi shi yadda da wannan abu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi na al'adar larabawa ya zama al'adar musulmi baki daya an fahimci abin nan don haka kar a kawo a ce dan me za ku dauko na larabawa ku rika yi ku kuma a ce ba za a yi na turawa ba wannan wata shubuha ce da wasu za ka ji suna ambatarta asalin abin shi ne in yana da alaka da addini ai ba ku manta ba in yana da alaka da addini to haramun ne ai koyi da su in yana alaka da al'ada sannan ya zama babu masu yi sai su to haramun ne shi ma ai koyi da su ai ba ku manta wannan ba in al'ada ce kawai ba addini sai ya zama ba su kadai ne tasu su suka fito da shi ba ya shahara ana yi to wannan shine ake cewa babu laifi a yi amma shi ma kada a yi kasdin koyi da su sai ya zama an koma cikin wannan saɓani an gane abin insha Allah don haka a guji irin waɗannan abubuwa har yanzu misali a cikin azumi akwai abin da yake saɓa wa kafirai an yi umarni da shi a siffarsa ba a hukuncinsa ba ba a wujudinsa ba yanzu kamar misalin azumin tasu'a asali ashura aka sani yahudawa suna yi kuma haka ba bal ya zo a hadisin Aisha har a jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mu ƙara da ranar tara ga wata don mu saba wa yahudawa kun ga maqsudin saba musu shine a can a saba musu a siffarsa ba a samunsa ba a samunsa muna da shi amma a siffarsa karmi irin nasu mu ƙara wata rana don dai a samu saɓani da su an gane wannan yana nuna maka cewa asalin a saɓa ma waɗanda ba musulmi ba a cikin rayuwa da gudanar da ita maqsudi ne a shari'a amma ba a san tsanantawa cikin abin da bai shafi su kaɗai suke yinsa ba babu laifi ne Allah ya sa ku gane wannan yau dan kar wani ya ce an tsananta a yanzu rayuwar duk ta koma sai ta tura in ba ta tura ma kenan ba za ka rayu ba haka wani yake cewa private rayuwa ta fa ni ne na zaɓi musulunci zan yi to abe kamata kuma a ƙaƙaba min abin da ba musulunci ba a ce in ban yi ba ba zan iya rayuwa ba a yanzu wannan gaskiya ba zai yi ba ni ban ce dole kowa ba amma a ilmantarwa zan gaya wa mutane ni ba zan yi birthday ba ba zan yi wa ɗana ba ba za a zo gidana ba zan aika ko munna ba zan maka ranar ta zagayo ba shikenan saboda haka ban yarda da abun ba tun haka bai kamata kuma wani ya ce tilas sai kayi ba ko sai ka yarda da shi sai ta zaga abun akwai takeici sai zaga a zo ana ta wani kek kato haka a gina shi a zo ana yayyankawa wani abun wani har manyan mutane ma kaga suna yi haka ba daɗi gaskiya a ce ana koyi da lamarin turawa din nan ya kamata da Allah a yi ƙoƙari muna da wanda ya fi waɗannan mutanen shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu wanda ya fi shi da hankali da basira da iya fahimtar abubuwa a zamaninsa akwai al'adun wasu amma ya ce kar a yi Nairuz na bikin abin nan bikin Farisawa ya hana munnarsa har tambaya yanzu lokacin a kun karanta a kitabu tauhid wanda zai yanka dabba a inda mushrikai suke yankawa Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi tambayar farko da shi ne a wurin da kake so ka yanka wani ne yazo yana so ya je wani wuri albuwana zai yanka dabba a can ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin akwai wani wasan min awsanil jahiliyyati yu'bad akwai wani gunki daga cikin gunkin jahiliyya da ake bauta a wurin aka ce a'a sai ce to akwai wani idi daga cikin idin su da ya shafe su sai aka ce masa a'a sai ce shikenan je kai tunda alwashi abin nan bakance kai an fahimci abin don haka a shekenan kaga idan addinin mu yana da bambanci kuma ba tsaurin ra'ayi bane dan mun ce mu a fasinar rayuwar mu alal aqalla a bar mu mu yi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba tsaurin ra'ayi bane bal shine asalin zama mutum musulmi amma yadda mutane yanzu aka fi ƙarfin su ko in ce suka bari aka fi ƙarfin su a tunani yace yanzu mutum yana da ƴa in ta ce ga irin auren da za a yi dole shi za a yi da wannan tsireshin da wannan sa kayan kiristocin da wannan sa zoban da makamantan irin waɗannan da kuma musamman abubuwan da ake yanzu raye-raye da irin pre-wedding pictures irin wannan abubuwan da shi ma yanzu ya yaɗu a tsakanin mutane duk sakamakon waɗannan kallace-kallacen ne fa ana neman a maida al'umma gaba ɗaya ba bambanci tsakanin kowanne wani ka hana wani sai ce ƴan tsaurin ra'ayin nan za su yi magana ku yi haƙuri jama'a dan Allah addinin musulunci wallahi ba bai fita iya masallaci ba mu ba mu yarda da almaniya ba cewa iya masallaci alakar ka da Allah shikenan kawai musulunci a duk rayuwarka musulunci ce ta Allah ce akwai dokar a kasuwa akwai doka a cikin mu'amala doka tsakaninka da iyaye tsakaninka da ƙanninka tsakaninka da ƴaƴanka tsakaninka da mutanen unguwa tsakaninka da shugabanci akwai doka don haka dole ne mu bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana sannan akwai duk abin da musulmi suke aikatawa kullu ma ya'maluhu al-muslimu min tashabbuhin bil kuffari aw ma yufdi ila at-tashabbuhi fa innahu la yu'anu alayhi da shi kaidojin malamai sun ce duk abin da wani musulmi yake yi na koyi da kafirai to kar a taimaka masa akai me ma'anar wannan ma'ana in kai ne dan kasuwa ne kana yin cake kar ka yi mai yin irin wannan bikin da shi an gane abu in kai tela ne zai irin wannan bikin kar ka taima masa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala mai in dai ya tabbata ifin ne da unwan to kar a taimaka masa akai ka zo ni sai zai ce to ashe za a rige musu kasuwa ko to ka tuno dai abinda Allah madaukaki ya bude maka kofofin halal kuma sun fi kofofin haram yawa kuma haka bane yawa in ka da ba a yin wannan al'adar ta wannan abun da me ake ci ana rayuwa ko da ba waɗannan abubuwa mu yi kokari dai wallahi mu rike hanyar manzonmu sallallahu alaihi wasallama ta fi mana alheri ko wani zai maka kokowa cewa ba abin da ya hana ba laifi ba laifi ba laifi in dai ka bar shi dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal aqall zaka samu lada ko ba haka bane to Allah ya samu dace daga haka nan tufafi da makamantan irin waɗannan abun a kula da su yanzu ku duba ku ga yanda samarin mu suka juya sa firikota din nan duk aina suka dauko waɗannan abubuwa mutum ya sa firikota ya shigo da shi masallaci akwai sa firikota din dai ko gashi dai ya halatta maganar sa shi amma da lokacin da ake cewa mutum ya sa wando ya dan dage wandon sa sai a ce an yi tsaurin ra'ayi za a kawo mana abin nan tsaurin ra'ayin dage wando to kuma sai gashi wanda an zo an dage shi sama da wanda aka ce da ka dage din amma saboda su ƴan kwalle ne da ƴan wane ne ƴan film suke yi wannan ba abin laifi bane wallahi mu bincike imanin mu ya jama'a akan waɗannan al'amura mu bincika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abu kaza haka ake so kai haka ake so ka rayu mutum ba su ku duba fa kullun nakan ba mu labarin sayyidina Umar lokacin da ba shi da lafiya su kansa da aka yi lokacin nan yana kwance fa rayuwarsa dab da za ta fita wani saurayi ya zo gaishe shi a hakan yake masa nasiha da ya hange shi ya ga kayan sa na jan kasa sai ce irfa thawbak fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik abin da ya ga masa kenan ka daukaka tufan nan ta ka daga ta sama tafi nuna tsarki tafi tsarki ga tufarka yafi kuma tsoron Allah ga zuciyar ga ubangijinka sayyidina Umar yana kwance ba shi da lafiya yake wannan wa'azi da haka ya jama'a ma magana tsaurin ra'ayi bane magana ce ta za a mutu za a koma ga Allah za a hadu da shi kuma in ka hadu da ubangiji akan me zaka mutu yanzu a ce kullun kana koyi yanzu ku duba aske asken da ake yanzu aski yana nan ya shigo ga wannan mummunan abin tatu kun san tatu din ne ko ku san shi ba zane da ake da al'adar Bahaushe ana yin shantu da yar katsina a nan ko haka ake ce mata ko ba dan katsina na faɗa ba haka dai ake sunan abin ke da kalangu yawa to duk waɗannan abubuwan ai ba daidai bane al'ada ce ta Bahaushe ta saba musu na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan shine al-washmu shine washmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to yanzu ha gani mata za su je gun namiji namiji ne zai musu wannan abun wata a gadan bayanta wata a ruwan cikinta, wata a hannunta, wani a wurin ma ba za a iya faɗa ba, duk ta je a zana mata irin wannan abu, kuma namiji ne zai. Duba yanzu da abubuwan duk suka canza har yanzu, ko masu harkar fina-finai, in ado za a yi wa mai aktin, in namiji ne to mace ce za ta yi masa, in mace ce kuma maza ne suke masa. Ko ba haka ake ba? To duk ina ake so a je ne, duk ina za a je. So ake duk a sabawa dai wannan hanya dai ta addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita. Ta ƙarshe al-amru bi mukhalafati al-kuffari imma an takuna maqsudatan li dhatiha wa imma an takuna lima tatadammanu ko yatadammanu dhalika min al-maqsadati aw fi tarkihi al-maslaha. Duk abinda aka ce a sabawa kafirai akai, zaka ga wani asalin abin da yasa aka ce kar a yi shi sabawar kawai ake so, sabawar kawai ake so, an gane. Wani kuma saboda barnar da take ciki ne, ba saboda kawai sabawa ba, kun gane wannan zance ko ba gane ba? Akwai abin da inda ba da misali za ku gane, akwai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ne, ya hana al'umma su koyi da kafirai saboda kawai so ake musaba musu, karmi irin nasu, an gane, ba saboda abun akwai matsala a ciki ko cuta ko makamancinsa. Akwai kuma wani abun wanda an ce karmi yi ne saboda akwai cuta a ciki, ko kuma namun ya fi maslaha, an gane ko? To irin wannan malamai sai suka ce duk wanda asalinsa an hana ne dan so ake kawai kasaba din kawai, to ba wajibi ba ne ka aikata. Kamar yan misali, na faɗa mana wannan jiya, gemu, gashin gemu idan ya fari ya zo mana a sunna a sa lalle a sa wani abu da zai gyara masa kala, ko ba haka ba? Saboda a saba ma Yahudu da ba sa yin haka, an fahimta? To asalin wannan ba saboda wata maslaha ba ne a ciki, saboda asalinsa kawai ba a so mai irin nasu ne, musabawan kawai ake so, kar mai irin nasu, musaba musu. To sai malamai suka ce shi abin da yake irin wannan ne halinsa, to aikata shi ba wajibi bane, in ka ga dama ka yi, in ka ga dama ka bari, shi rinin lalle din ake nufi, an gane. Ma'ana kar ka ce wajibi ne sai an rini da lalle, saboda a ciki asali ba mafsada aka gani ba, ba gudun mafsada bane, ba kuma haifar da maslaha bane, a'a kawai dai so ake musaba musu. To in ka bar shi fari baka sa lallan ba, baka saba ba kuma ba matsala, in kuma kai to zaka samu lada saboda maqsudin sabawar, amma in baka yi ba, ba wajibi bane. Insha Allah kun gane wannan. To amma maganar shi barin gemu fa, shi barin gemu saboda akwai umarni, akwai hani, umarnin a cika gemu da kuma hanin a aske gemu, nassoshi sun zo akan wannan. Shi yasa kauli mafi karfi na malamai shine wajibcin a aje gemu da haramcin a aske gemu, wannan shine kauli mafi karfi na malamai. To kuma wani yana nan akan wannan, wani zai ce to an ce a saba wa Yahudawa suna barin gashin baki suna aske gemu, ko galibi amina yawan faɗin wannan abu. To kuma sai ka ga a addinin Yahudu, a asalin addinin Yahudu, kamar da ni na karanta cikin Talmud nasu, wajibi ne barin gemu. Abun Yahudawa shi kansa, in mutum gemun sai fito wajibi ne, har wajen shafi wajen goma suka ware na bayanin matsalolin lafiya da suke samun mutum idan ya aske gemunsa. Kun ga ashe kenan, la'alla wasu na wasu zamanin abu aikinsu ne siffa su haka suke, don haka asalinmu mu ɗauka akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, barin gemu da kuma gyara shi da kyautata shi da tsaftace shi, kar a rika aske gemu. Sai idan mutum yana aiki a irin ɗan sanda, security da waɗanda aka wajabta musu, dole sai sun haka a ƙasa irin tamu, to wannan babu laifi in sun yi. Malamai sun riga sun ba da fatar wannan tuntuni, kada mutum ya tsananta wa kansa, duk inda yake akwai tilasti a kansa akan aikinsa za a iya matsa masa, ba matsala ba ce, amma asali yana da zaɓin kansa ya zaɓi kawai ya siɗe fuskarsa kamar ƙwarya, wannan ba daidai ba ne, ya saɓa ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaidojin dai ina ga mukalle sa haka, wani su ne manya daga cikin ka'idojin. Abinda da zan ja hankali a kansa na ƙarshe shi ne, don Allah ‘yan uwa musulmi mu dage da ilmantar da mutane, kuma mu dage da tarbiyyantar da ‘ya’yanmu. Yanzu wannan abin da nake faɗa, waɗanda suke da shekaru kaɗan a cikinmu sun san, ba su san lokacin da waɗannan abubuwan da babu su ba, ko ba haka ba ne? Wani tashi kawai yaga wannan na zamanin su ake aiki da su, amma ‘yan shekarun baya waɗannan abubuwan duk za ka gan su baƙi ne, kuma da gaggawa abin ya shigo mana nan da nan, kuma nan gaba nan da shekara goma ba mu san halin da namu shiga ba. To amma gaskiya ba tsayawa za mu yaƙi ya ci mu ya fi ƙarfinmu ba. In muna tarbiyyar ‘ya’yanmu, wallahi za mu iya fin ƙarfin wannan abu. Na sani ana yaƙar mu a gida da talabijin, ana yaƙar mu da harkokin ƙungiyoyin mata, yadda za a saki ‘ya’ya a daina musu tarbiyya da irin waɗannan abubuwan. Yaƙin in ka san irin abin da ake a ƙasa, wani abin ba za ka iya faɗarsa ba. Amma munin halin ya yi yawa na yadda ake yaƙar duk ƙasar musulmi, a ga cewa sun daina wani abu da zai nuna cewa musulmi ne su. A yaƙi hijabi, a yaƙi suturar ma da za ta sa mutum a ce wannan musulmi. Gashi fa a ce a tsari irin na rayuwar da ake a duniya yanzu, demokuraɗiyya sunanta ai. Ko a tsarin demokuraɗiyya za a ce kowa yana da ‘yancin yin abin da ya ga dama. Da mutum zai fita tsiraraye yawo sai a ce ‘yancinsa ne. Ko ba haka ba? Amma wani ya ce zai lulluɓe jikinsa, sai a ce a'a. Mace ta ce za ta lulluɓe, ku ba ta manta lulluɓe. Yanzu maza da da aka san su ne aka ba wa dama su ɗage wando gwiwarsu ta fito, a yabi nan ƙwauri ya fito. Yanzu a'a, matan ne yanzu su suke ɗaɗɗagewa, su suke sa fant suna yawo a cikin al'umma. Shi kuma namiji yana take wandonsa, yana zagaye gari, yana yi wa mutane shara. Duk wannan intika sa tuni da garin koyon bibiyar abin da kafirai suke yi, muka ɗauko waɗannan abubuwan. Don Allah mu yi haƙuri, mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah zai mana albarka a wannan rayuwar. Allah zai mana albarka ga ‘ya’yanmu. ‘Ya’yanmu mu sa su a hanya, mu nuna musu waɗannan abubuwan da ake ba daidai ba ne, mu ilmantar da su, mu kuma mu nuna musu misali, mu riƙa sa sutura mai kyau, manazana mai kyau, lafuzza masu kyau, mu daina yin abu a gabansu wanda abin kunya ne. Mu ilmantar da su. Yanzu a ga wasu a wasu gidajen mata suna cire suturarsu gaban ‘ya’yansu, a ce ai maharami ne ba komai. Yaro ƙarami ya fara fahimtar tsiraici, a ce uwarsa tana yawo yadda ta ga dama a gida. Duk wannan abun ba daidai ba ne. Ko ‘yan mata a riƙa samun su kaya masu bayyana jiki tun suna ‘yan ƙanana, a ce ai wannan ‘yan yara ne ba komai. In suka tashi sai ka kasa hanawa, a sa musu sutura mai kyau. Ba a ce ka matsa dole sai an rufe hijabi da sauransu abin nan. In kai wannan ɗin ma duk lada za ka samu inda niyyar koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai. To amma sai a ce ana yaƙar mu daina tsanani da tsauri. To kuma amma mu ake ruguzawa kar mu yi komai namu. In kai komai abu ɗan hinken nan sai a ce ka yi tsauri. Shi kuma wanda baya tsaurin so yake a bar masa duniya gaba ɗaya duk abin da ya ga dama ya je ya aikata. In kai magana kuma kai ne da laifi. Sai a ce kana riƙe nassi, baka ma fahimtar nassin. Allah sauƙi. Allah dai mu zai bar mu da nassin nan. Allah ya bar mu akan wannan hanyar, ita muke so mu mutu akai. Hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da wanda yake so da wanda baya so, kuma mai haƙuri yayi haƙuri, kuma mai wani abu yayi wani abu. Allah sun Allah ya tsare. Allah ya kyauta mana. Allah ya tabbatar da mu a hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Dole mu tsaya nan aya da malai karanta, in Allah ya kai mu gobe sai mu karanta ta insha Allah tare da fassararta. Mu ji halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.